الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ديا تتبت على الله تبارك وتعالى دلوك من الانجينيب مما لكي قوال قومي قبائع واندي ساكي قدر ورمو أواني مجنران الله ربا شعبيو قوتن المحرم شكرا تدبود تريه دود تلاتين دشدا bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 11 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 16 a bangaren lissafi suratul Nahl ba laifi kafin darasi na yau ɗan tambayoyi sukan iya gabata kamar hoto ne me tambayar dan uwa shine wai dangane da hoto da akan sanyawa a cikin salula ka sanya naka ko ka sanya na wani shin akwai laifi game da haka kwarai da gaske wanda bayani ya gabata tun a cikin darasin mu na kitabut tauhid lokacin da muka zo kan baban da ke bayani babu ma ja'a fil musawwiri baban da ke bayani dangane da hukumar da Allah ya tana dama masu hutu lafazin musawwir musawwirin jam'i ne na musawwir in aka ce musawwir an ciro wannan kalima ce daga sura in aka ce sura shine hoto kenan wanda mun yi bayani kamar yanda dalilai suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kashidi da barazana kamar yin hoto daga cikin dalilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya dauki hoto a wannan rayuwa tashi ta duniya ma'ana duk wanda ya sawwara wata sura manzon Allah yace a ranar kiyama za a kallafa masa busa ma duk wata sura da yayi sai an kallafa masa cewa ya busa mata rai alhali ko ba zai iya ba iya adadin surar da mutum ya sawwara to gurgurdan hukumar Ubangiji subhanahu wata'ala zai mata a ranar kiyama a kallafa masa cewa sai ya busa musu rai alhali ko ba zai iya ba da kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na daga cikin wanda suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama sune waɗanda suke kamanta halittar Allah ma'ana suke sawwara hoto to dan haka hadisan sun wuce a lissafa kuma gaba ɗayan dalilan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dalilin da ya ware cewa sura kaza banda kaza kamar yadda wasu malamai suka bambanta suka ce surar da ya zamanto yin ta haramun ne sura wadda take da inuwa ma'ana da za a sassaka kamar misali hoton wata dabba ko na mutum ko na wani kwari kamar yadda ake hoton giwa da na zaki da menene wanda a jahiliya nan kusa mata suke cika almuwar da shi an gane ku irin waɗannan kenan masu wanda in ka aje za ka ga inuwarsa. To shine wasu malamai suka ce shine haramun, kuma duk hadisan da suka zo akan wannan suke bayani. Malamai suka ce sai kun kawo dalilin da ya bambanta. In babu dalilin da ya bambanta cewa mai inuwa da mara inuwa, to anan sai a dau fadar manzon Allah, maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alal umum, a bisa kenan ganewa kowane hutu ya shiga. Wannan kuma shine kauli wanda yake tabbatacce babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bambanta ya wari yace hutu mai inuwa shine haramu banda wanda ba shi da inuwa. Sai ma kasancewar akwai hadisi tabbatacce, Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kafa kilishi a ɗakinta tayi ado, kilishin yana ɗauke da hutuna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dawowa gida kai tsaye da ya tunkaro kofar ɗaki sai ya hango wannan kilishi a kafe da hutuna a jikinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya taka burki sai ya ki shiga. Aisha ta ringa tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah ya ce mata, ya ce, ya ke Aisha, ya ce masu irin wannan su suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama, kuma iya adadin surar da suka yi za a kallafa musu sai sun busa musu rai. Azabar da Allah zai musu, ya ce kuma walaisu binafi, kuma alhali ba za su iya busa musu ba. A sa ka abinda baka iya ba ka yi ta wahala, wannan shine azantarwar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai musu a ranar kiyama. Take yanke Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta miƙa wuya da ji da bi ga Allah da manzansa. Wannan kilisi ta kuzgo shi, ta yi kucin-kucin da shi, aka cusa shi cikin wani bahu aka yi hudu ake zama a kai shi. Kaga inda a ce hoto mara inuwa baya ciki, to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi inkarin wannan kilishi wanda ke akwai hotuna a jikinsa. Don haka a takaice hoto baya halatta illa wanda larura ta hukunta, kamar hoto wanda yake na karti dandite da irin na fasfor da sauransu, wanda akwai wata maslaha ta al'umma wadda ta kai jama'a ake yin wannan hotunan domin a bambanta tsakanin wane da wani, wane da wani, domin a san dukkan wani mai haƙƙi a sadar masa da haƙƙinsa. Wannan shi kadai ne iya abinda larura ta hukunta za ka iya yi. Bakinka bakin hoto wanda yake na karti dandite ko hoto wanda yake na fasfor da sauransu. Amma baya halatta ka yi hoto ka aje shi don wani tarihi ko don ka kalla ka yi shahawa da sauransu, ko hoton kanka ne baya halatta balantana da wani. Wanda kasancewar Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya faɗa ga wani wanda sana'ar shi shine yin hoto, ya nuna masa cewa abin nan da kake haramun ne baya dacewa, kuma ga irin kashedi da barazana na ukuba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa Allah ya tana dama masu hoto a ranar kiyama. Wannan mutum ya nuna masa cewa to ai yin hoto sana'ar sa ce. Abdullahi dan Abbas ya ce in har ban makawa ba za ka iya canza wata sana'a sai sana'a ta hoto, ya ce to ka sawwara abinda ba shi da rai, shine kamar itace da duwatsu da ƙuramu da sauransu. Amma duk wani abu mai rai, ɗan adam ko dabba ko ƙwari, yin hoton shi haramu ne. Kuma kar mu manta duk wata ɓanna da ta faru a ban ƙasa, ko kuma mu ce haɗa bautar Allah da ta faru a ban ƙasa shirka, sanadiyar ta shine hoto, wanda babu zalunci sama da haɗa bautar Allah da wani, wanda shine zunubin da ya kere kowane zunubi. To sanadiyar farar da shirka a ban ƙasa tushenta shine yin hoto, kamar yanda ya gabata hadisi ne tabbatacce daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa tsakanin annabi Adam alaihi salam da annabi Nuhu ƙarni goma ke akwai, gaba ɗayan wannan ƙarni goma suna kan tauhid, sai da ya kai mutanen annabi Nuhu akwai wasu salihan bayi a cikinsu guda biyar wanda ake kiransu Waddu da Suwa da Yaquth da Ya'u da Nasr. wanda asali sunayen salihan bayi ne, waɗanda Allah ya kaddara mutuwarsu a kusan lokaci guda, jama'arsu sai suka samu damuwa cewa mutanen kwarai sun gushe daga cikinsu. Shaidani ya zo ya raya musu cewa abinda za ku yi domin damuwarku ta sassauta, ku yi hotunansu ku girke a wuraren ibadarku. Idan kuna ganin hotunansu sai ku zage, ku ringa kokari a cikin ibada kamar yadda suke. Suka bi shawarar shaidani, suka sassaka hotunan waɗannan salihan bayi, suka kawo suka aje a wuraren ibadarsu. Zamani ya yi zamani, waɗannan jama'a suka wuce, ‘ya’yansu da jikoki suka biyo baya. Shaidani sai yiwu da baya da baya ya zo ya dawo ya ce ma ‘ya’yansu, ya ce waɗannan da kuke gani mahaifanku in sun fada cikin wani kunci ko wani tsanani ko wani ƙangi, ba sa fakewa ga kowa face zuwa gare su, ba sa roƙon kowa sai su. A lokacin nan sai suka saki bautar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, suka kama bautar shaidani, suka ringa bauta ma waɗannan salihan bayi, hotuna na salihan bayi. Ubangiji ta'ala sai ya turo farkon manzo daga cikin manzanni, shine Annabi Nuhu. An gane ku? Ubangiji ta'ala ya turo Annabi Nuhu, shine farkon manzanni wanda aka turo shi domin ya karkato akalar jama'a su koma kan tafarki madaidaici, shine kadaita Allah a cikin ibada. Kamar yadda Allah ya saukar da sura ta musamman wadda take kissanta wannan labari, ita ce suratu Nuh, wanda har junansu suke ma junansu wasiya, la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yabusa wa yahuqa wa nasra. To dan haka kasancewar hoto wannan wata musiba ce wadda ta addabi al'umma, ta addabi al'umma. In kai baka kawo shi ba ma za a shigo da shi cikin gidanka, in ma a cikin kwankon sabulu ko a kwalba wadda take ta mai ko ta turare ko na mai ne ne, za ka ga hotuna ga sunan barkatai, ko a cikin wata jarida ko mai ne ne, to duka waɗannan hotuna za ka gani duk yanda za a yi sai ka same shi. To iya abinda za ka yi, abinda yake kanka na wajibi a matsayinka na musulmi, duk hoton da ka gani to ka yi kokarin canza shi. Idan za ka iya sanya wani bulanko ya goge fuskar ko wani wannan abin da zai canza fuskar, to haka za ka yi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni game da canza dukkan wani hoto, yadda ya tura Aliyu dan Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah ya ce masa, je ka duk wani hoto da ka gani, manzon Allah ya ce kada ka bar shi sai ka rubuta shi, duk wani kabari wanda ya kire sauran kabura, manzon Allah ya ce sai ka daidaita shi da sauran kabura. Haka Aliyu dan Abi Talib ya aika almajirinsa shine Abul Hayyaj al-Asadi, yace zan aika ka kamun wani aiki, aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura ni lokacin yana raye. Manzon Allah yace mun Allah tada'at misalan illa qamasta wala qabran mushrifan illa sawaita. Manzon Allah yace kada ka bar wani hoto sai ka shafe shi, idan wanda aka sassaka ne ka rubuta shi, in wanda aka zana shi ne to ka sanya wani fenti ka bata shi. Idan kabari ne wanda ya kire sauran kaburra, kamar wanda ake tula masa ƙasa ko a zo a gina wasu tuban lambirgina ko wanda za a zo a gina kubba, to wannan ka sanya diga ka rushe shi. An gane ko irin kaburran da ake zawa a shafe da siminti da sauransu, sadiga duka ka tada su. Wannan ya saba ma sunna, ya saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka akwai littafi na musamman da malamai suka wallafa akan hukuncin hoto, wanda aka tattaro maganganun magabata, kauli wanda yake mai rinjaye, wanda su al-Imamul Qurtubi, su al-Imamul Nawawi da sauransu gaba ɗaya sun tafi akan cewa duk wani hoto haramun ne. Duk wanda ya bambanta ya ce hoto mai inuwa shine haramun, wanda ba shi da inuwa bai haramta ba, sai ya kawo dalilin da ya bambanta. Idan bai zo da dalili ba to dole za a koma asali. Maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama magana ce gaman miyadi, kuma ya faɗa yana cewa Jibrilu alaihi salam yake faɗa masa, yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da ke akwai hutu ko kare. Duk gidan da ke akwai hutu da kare ba sa shiga. To wace uku ba ta wuce wannan, a ce mala'ikun Allah, mala'ikun rahama ba sa shiga gidanka. Don haka babu bambanci da hoton da yake kan takarda da hoton da yake kan wato salula, wannan duk ɗaya ne. Na'am. Wai maganar da ake cewa ziyara tana ƙara kwanuka, lalle ba ziyara ba na sani, iya abinda na sani sadar da zumunta, wanda kuma na ƙarƙashin sadar da zumunta shine ziyarar dangi. Wannan haka ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ahabba an yusada lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahima. Manzon Allah ya ce duk mutumin da yake so a yalwata masa arzikinsa ya zama mawadaci, sannan kuma a jinkirta masa kwanuka na rayuwa, rayuwa ta yi tsawo, manzon Allah ya ce ya sadar da zumunta. Hanya ce ɗaya-ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, wanda ta wannan hanyar ake samun albarka a cikin kwanukan rayuwa, kuma a samu albarka a cikin arziki. Duk wanda yake son talauci ya mamaye shi, wani iyazu billahi, kuma ya yi gajiran kwana, to ya yanke zumunta. Idan aka ce zumunta shine kyautata ma makusanta ta ɓangare guda biyu, ɓangaren uwa da uba, duk wasu danginka na wajen mahaifiya ya zamanto kana bibiyarsu, kana ziyararsu, kana musu ƴan kyaututtuka, sannan in wani aiki na a taimaka musu ya taso ka je ka kama, ba ma sai an gayyace ka ba. Haka ɓangaren uba shi ma kada ka wohintar da shi, ka kyautata musu, ka ziyarce su, duk abin da suke bukata na agaji bakin gwalgwalo ka kawo agajinka. Wannan shi ne ake kira da sadar da zumunta. Kuma shi sadar da zumunta ba a dunkula ba, yana kan matsayi ɗaya, duk wanda ya fi kusa da kai to zumunci tsakaninka da shi ya fi ƙarfi. A farko dai uwa da uba dole ne ka sadar da zumunta tsakaninka da mahaifanka. Duk wata kyautatawa a rayuwarka wadda za ka iya ma wani, to ba wanda ya fi cancanta a farko sama da uwa da uba. Wanda Allah ya yi umarnin a kyautata ma mahaifa, ayoyi sun wuce lissafi a cikin Alƙur'ani. Fadarsa subhanahu wa ta'ala, wa iza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wabn sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهر على آية ودنا آيوين قبات آية ومرنيني الله يكيمان كيسي cewa mu kadaita shi a cikin ibada, domin ibada haƙƙinsa ce. Bayan haƙƙin Allah sannan sai haƙƙi na mahaifa shine kyautata musu. Don haka yanke zumunta tsakanin bawa da mahaifansa, ma'ana saba ma mahaifa da yi musu rashin da'a, wannan zunubi ne wanda tun daga duniya Allah yake gwada ma bawa kafin ya haɗu da shi kiyama. Kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani zunubi wanda yake mafi kamaci, mafi cancanta Allah ya gaggauta ma mai zunubin hukuba tun daga duniya tare da abin da ya tanada masa na azaba a makoma lahira sama da yanki wannan saba ma mahaifa da zalunci, da zalunci da saba ma mahaifa Allah bai ya bari a je kiyama. Tun daga duniya Allah yake fara nuna ma me shi. Wallahi dan haka kasancewar galibin wahala da mutane suke ciki da wani tsanani da suke ciki, tuntuni sun baro abun a baya, inda zaka waiwaya zaka gano ina ne laifinka. Mahaifan nan su ne sababin samuwarka a duran ƙasa, in ba dan uwa da uba ba, da kowa daga cikinmu ba za a samar da shi ba. Kuma tunda aka same ka, wannan mahaifa suke tattalaka, suke tarbiyyantar da kai, suke famar cewa ka zama na ƙwarai, ka amfani kanka, ka amfani wani. To da mine ne za ka sa kauta musu? Don haka dole ne a matsayin mumini ya tabbatar da cewa babu wanda ya fi kusaci da shi, babu wanda ya fi kima da a wajen shi a rayuwar shi sama da mahaifa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk abin da mutum zai ma mahaifa na kyautatawa a cikin haƙƙinsu ɗari daidai da kashi ɗaya bai bada ba, duk iya abin da za ka yi a rayuwarka. Allahumma sai dai mahalli ɗaya-ɗaya manzon Allah yake nuna cewa in ka ma mahaifanka irin wannan kyautatawa, to ka ɗan yi wani abin a zo a gani. Shi ne manzon Allah yake cewa la yajizi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tika. Manzon Allah yace ba yanda za a yi ɗa ya sakauta ma mahaifinsa sai idan ya samu mahaifin yana bauta a wajen wasu, ya zuba kuɗi ya sayo mahaifin nashi ya ƴantar da shi, to anan ne kawai yayi abun a zuwa gani. Uwa ko uba suna matsayin bayi a wajen wasu, to kayi kokari ka nemi kuɗi ka zuba ka je ka so su ka ƴantar da su, anan ne mutum yayi abun a zuwa gani. Don haka duk abin da zaka ma mahaifa baka biya su haƙƙinsu ba. Kuma duk wanda yake neman albarka a rayuwar shi ta duniya sannan kuma ya ji daɗi a gobe kiyama, to hanya ce ɗaya-ɗaya ya kyautata ma mahaifansa, ya yi musu biyayya sau da kafa. Duk abin da suka ce ka yi, in dai ba saba ma Allah bane, ba saba ma manzansa bane, dole ne a kanka ka aikata. Duk abin da mahaifa suka ce ka daina kar ka yi, in dai ba Allah bane bai ce ka yi ko manzansa, to dole ne a matsayinka na mumini ka daina. Don haka sadar da zumunta, an gane ko? Mun dan tsawaita bayani, sadar da saboda fa'idar gabar. Sadar da zumunta tana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara ma bawa arziki da wadata, kuma ta ƙara masa tsawon kwanuka na rayuwa. Za Allah ya ce duk wanda yake so, yake ƙauna a yalwata masa arzikinsa, a jinkirta masa game da kwanukan rayuwa, to ya sadar da zumunta. Don haka kuma Ubangiji Ta'ala shi ne khaliqul asbabi wal musabbabat. Ubangiji Ta'ala shi ya halicci sababi da kuma duk abin da ake kaddara masa sababi. Allah yakan halicci bawa, sai Allah ya kaddara cewa zai yi tsawon kwana, kuma sai Allah ya kaddara masa sababin abin da zai aikata ya samu tsawon kwana. An gane ku? Don haka malamai suka ce wannan tuntuni da shi tsawon kwanan da arzikin da sadar da zumuntar da Allah ya halicci bayan shi Allah ya kaddara. Wanda Allah ya kaddara masa tsawon kwana da wadatar arziki, sai Allah ya kaddara masa sababin abin da zai sanya ya yi tsawon kwana kuma ya yi arziki mai yawa, shi ne sadar da zumunta. Tare da cewa wasu malamai sun tafi akan hakikanin, akan zahirin hadisi, duk wanda yake sadar da zumunta za a tsawaita kwanukan rayuwarsa. An gane ko? To amma bakin iya abin da Allah ya yanka maka, bakin iya abin da za ka yi kenan, ya yanka maka kwanuka na ajali, sannan kuma sai ya kaddara maka ayyukan da za ka yi wanda za su kai ka wannan ajali da ya kaddara maka, da kuma yawan arzikin da Allah ya kaddara maka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato aya ta 59, wanda da ita da ta 58 suna bayani ne dangane da wato wata ɗabi'a da al'ada ta maguzanci, shine kyamar ƙiyamaci. An gane ku? Kyamar ƙiyamaci, kamar yanda kafin turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ita ce al'ada ta Larabawa daga cikin al'adunsu waɗanda suke munana game da ƴaƴansu, wanda mutum idan an haifa masa ɗiya ta mata aka ba shi labarin cewa an samu mace, Ubangiji ta'ala ya ce walla wajhuhu muswaddan wa huwa kafir, fuskar sa sai ta zamanto tayi baki lut, waliyazu billahi, saboda bakin ciki da bacin rai. Hausawa suke cewa labarin zuciya a tambayi fuska, fuska ita take bada labarin abinda yake cikin zuciyar mutum. Wa huwa kadhib, kuma halin yana mai hada fushi. Kaga haka akwai munan zato da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce yatawara min alqaumi min su'i ma bushirabe, yakan fake gabarin jama'arsa saboda mummunan abinda aka bashi albishir game da shi, na cewa wai an haifa masa iya ta mata. Saboda galibi wanda yake cikin damuwa zaka same shi yana kadaicewa, baya bukatar zama a cikin jama'a. To sai su koma gefe, sai mutum ya fita daga cikin jama'arsa yayi ta tunani yana sake-sake game da ita wannan yar da aka haifa masa. Ayunsikuhu ala huni, shin ci gaba zai yi da rike ta a bisa wulakanci, ma'ana yayi ta musguna mata a tsawon rayuwarta? Am yadussuhu fi turab, ko kuma rami zai yi ya binne ta a cikin ƙasa? Abinda suke yi in za su binne kasancewar sai su bar yarinyar in ta dan warware, sai a yi mata ado, sai a nuna ma kamar mahaifiyarta za a yi tafiya da ita wajen dangi ta je ta gansu. Shi kwatuntuni ya je wani daji ya yi rami ya gama komai, idan ya kawo wannan diya sai ya yi mata dubara cewa ta leka, idan ta leka wannan rami sai ya tunkudata wal iyazu billahi, sannan sai ya maida ƙasa. Kamar yadda malamai suka bada labarin, haka suke idan za su hallakar da ƴaƴansu mata a jahiliya. Shine Allah yake cewa am yadussuhu fi turab, shin ko kwa binne ta zai yi a cikin ƙasa? Ubangiji ta'ala sai ya ce ala ku saurara sa'a ma ya hukumuna, abinda suke hukunci game da shi ya munana, na kyamar wato ƴaƴa mata da kuma san ƴaƴa maza. Wanda kasancewar binne ƴaƴa da suke, wasu suna binne ƴaƴansu mata ba dan komai ba, dan tsoron wai Allah wadai kada wani aibi ya riski kabilarsu, ma'ana kada a je su isa aure su kawo musu waɗanda suke ba daidai da su ba. Wasu ko suna ɗaukan ɗiyamaci kawai a matsayin ci ma zaunaci, tunda ita ba ta nemo dukiya, ba ta fita yaƙi, ba ta komai, kawai kullun sai dai a yi ta ciyar da ita, ana shayar da ita, ana tufatar da ita. Wasu ko suna bin bai takaita ba akan ƴaƴa mata, hatta da ƴaƴa maza binne su suke, ba dan komai ba dan tsoron talauci, kada su tara ƴaƴa kenan su rasa abinda za su ba su. Wanda wannan nau'i na uku shine abinda ake cikinsa a yau, shine Allah yake mana hani a cikin Alkur'ani daga cikin abubuwan da ya haramta mana manya-manya. Allah ya jiru su yake cewa wala taqtulu auladakum khashyata imla nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khida'an kabira. Ubangiji ta'ala ya ce kada ku kashe ƴaƴanku dan tsoron talauci. An gane ku? Ku da ƴaƴan gaba ɗaya Allah ya ce mu muke azurtar da ku. Lalle kashe ƴaƴa dan tsoron talauci, Ubangiji ta'ala ya ce kuskure ne wanda yake mai girma. Ka ga fa anan da Allah ya ambata kuskuren, yayi hani kuma sai ya ce kuskure ne wanda yake mai girma. Kaga wannan abu ne wanda yake ya kai matuƙa, ya kai gaya a wajen mu. Ubangiji ta'ala ya siffanta kashe ƴaƴa domin tsoron talauci cewa kuskure ne mai girma. Wani dan uwa da muka yi daki ɗaya da shi a Madina, dan cana ne, wallahi cai shi abinda yake bakin ciki yace, mahaifiyar shi yace ƴaƴan da aka zubar da su, ga ya ciki da aka zubar da su, yace sun wuce lissafi. Saboda su a hukumar su a can, duk wata unguwa akwai kamar misali mai unguwa barima, duk macen da take da ciki ana sanar da ita, idan ta sake ta aihu ta haife wannan cikin to tarar da za a musu da musguna wanda za a musu ta wuce misali kuma wannan dan baya cikin wuyan hukuma dan haka kaidar da aka ba su mutum bai wuce yaya biyu to kaga kasancewar wannan dabi'a ba dabi'a bace ba ta wanda ke imani da Allah da ranar kiyama dabi'a ta kyamar yaya wannan muna nazato ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ku da ƴaƴan mu muke ciyar da ku mu muke shayar da ku mu muke azurta ku wa huwa yud'imu wa la yud'am dan haka can cikin suratul an'am yace wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum dan haka ƴaƴa albarka ne rashin ƴaƴa wannan kuma kasancewar in mutum shine ya sabbaba ma kansa domin muna nazato da Ubangiji subhanahu wataala wannan kuma laifi ne wanda yake mai girma wanda bayani ya gabata abinda ke nuna mana ka haifi ƴaƴa da yawa wannan wata babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wataala shine hadisi wanda Ummu Sulaim Allah ya karama mata yadda tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khadiminka kada amanta shi ayi masa addu'a dan ta kenan Anas ibn Malik tace ya rasulullahi kada amanta shi ayi masa addu'a manzon Allah ya masa addu'a take yake ce ya Allah ka yawaita dukiyarsa ka yawaita masa yaya ka tsawaita masa kwanukan rayuwa yace ya Allah kuma ka gafarta masa wanda dukiya Anas ya tara dukiya ta azu a gani a cikin sahabbai yana daga cikin mawadata kwanukan rayuwa sai da ya haura akan shekara 100 ƴaƴa na tsatsan shi sai da ya haifi ƴaƴa 120 yace kuma addu'ar ta hudu yace muna jira muna fata Allah ya gafarta mana zunubin mu kamar yanda manzon shi ya roƙa masa a'udhu billahi minash shaitani rrajim قال الله تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وبنجي تعالى كيف فدا للذين لا يؤمنون بالآخرة ناغا ودندا باسا إيماني ديني نكرشي شينينن القيامة an ambaci yinin alkiyama cewa al-yawmul akhir domin babu wani yini bayan sa Ubangiji ta'ala yace na gare su masalus sau wato mummunan misali ko kuma kace mummunar sifa shine kafirci da tsantsar jahilci shine na kyamar wato ƴaƴa mata da yanda suke binne su da ransu Ubangiji ta'ala sai yace walillahi al-masalul a'la wato misali wanda yake madaukaki ko kuma sifa wadda take mafi daukaka cancanta ce ga Ubangiji subhanahu wataala malamai suka ce shi tace kalima ta la ilaha illallah ma'ana tsantsar tauhidi sai yace wa huwa al-azizul hakim Ubangiji ta'ala shine mabuwayi wanda ba a rinjayarsa kuma shine mai hikima wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi nan Allah yana mana bayani game da irin abinda waɗanda suke kyamar ƴaƴa mata irin abinda suka cancanta a gobe kiyama shine Ubangiji ta'ala yace lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu naga waɗanda ba sa imani da yini na karshe shine yinin alkiyama wato mummunar sifa minene mummunar sifar su anan shine kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala da tsantsar jahilci da wauta na daga cikin tsantsar jahilcin su da wauta shine kyamar ƴaƴa mata da kuma kashe su da ransu ba dan komai ba dan tsoron talauci an gane ko To dan haka kenan duk wanda ya biyo wannan hanya, wannan aya ta hau kansa, shi yake da kenan mummunar sifa. Sai ya ce walillahil masalul a'la, Ubangiji ta'ala shi yake da wato sifa wadda take mafi daukaka, ita ce shahadatu an la ilaha illallah. Kenan abinda za mu gane a nan, duk wata sifa wadda take ta kamala, to ba wanda ya fi cancanta da ita face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wasu malamai suka ce to anan Allah ya tabbatar ma kansa al-masal, yace walillahi al-masalul a'la, kuma kamar yanda ya kuma tabbatar ma kansa a cikin suratul Rum, walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. To amma can sai yace fala tadri walillahi al-amsal, yanda zamu iske a cikin wannan sura. Anan da Allah ya suka ce to yaya zaka yi hadi anan, al-amsal jam'i ne na masal. Can ya ce fala tadri walillahi al-amsal, kada ku sanya ma Ubangijinku misallai, kada ku buga masa misallai kenan. Nan kuma sai ya ce walahul masalul a'la, shi yake da misali wanda yake mafi daukaka, ma'anar sifa wadda take mafi daukaka. Hada tsakanin waɗannan ayoyi, hanin da Allah ya mana kada mu siffanta shi da sifar da ke akwai tawaya da kaskanci a cikinta. An gane ku? Amma duk wata sifa wadda take ta kamala, ta cika da bunƙasa, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya cancanta a siffanta shi da wannan sifa ba tare da an kamanta shi da halittarsa ba. Don haka ya ce walillahi al-masalul a'la, Ubangiji ta'ala shi yake da sifa wadda take mafi ɗaukaka. Sai ya ce wa huwa al-azizu, shi ne mabuwayi ƙasaitacce wanda ba a rinjayarsa, kuma wani abu a cikin sammai ko a cikin ƙasai baya gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne mai iko akan kowa da komai, kuma shi ne al-hakim, mai hikima wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Don haka wanda Allah ya tara masa ‘ya’ya maza gaba ɗaya, wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Akwai hikima a ƙarƙashin Allah ya haɗa ma bawansa duk abin da zai haifa gaba ɗaya su zamanto ‘ya’ya maza. Wani ku Allah ya bashi ‘ya’ya mata gaba ɗaya, wani ku Allah ya gauraya masa. Domin Allah bai taɓa aikata wani aiki daga cikin ayyukansa, ko ya ce a yi kaza, ko ya ce a daina kaza, face akwai hikima a ƙarƙashin haka. Kamar yanda ya ce wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibi, law aradna an nattakhidha lahawan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ili, wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila, dhalika dhannu alladhina kafaru fa waylun lil ladhina kafaru minan nar, wa ma khalaqana as-samaawati wal arda wa ma bainahuma la'ibi, ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktharahum la ya'lamun. Haka kuma mu'mini suke fada a cikin addu'o'in su, rabbana ma khalaqta hadha batila, dan haka ya siffanta kansa da cewa shi ma abucin hikima ne. Idan kaga Allah ya baka ƴa mace, to akwai hikimar da tasa Allah ya baka wannan diya ta mace. Iya abin da ya zama wajibi akan ka, ka nuna so da kauna da godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan kyauta da ya maka, kai fatan Allah ya sanya albarka a cikin wannan diya. Haka in ƴaƴa maza Allah ya baka, to wannan ka gode ma Allah, kyauta ce wadda take tashi. Bal ma in Allah ya hana ka aihuwa, abinda za ka yi ka yi ta godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma kada ka yanke kauna, ka yi ta roƙon shi, saboda shi yake da iko akan komai. Kar ka ga cewa shekaru sun ja ba za a samu ƙaruwa ba, al'amari ne na Allah. Al'amari ne wanda yake a hannun Allah. Wani ɗan uwa muna tare da shi tun da aka yi aure, sai da aka yi shekara 18 sannan macen ta haihu. Shekara 18, kaga in wani ne tuntuni ya riga ya yanke kauna, to al'amari ne wanda yake hannun Allah. Wanda bayani ya gabata, Annabi Ibrahim alayhi salam ya zama dattijo, matar shi ta zama dattijuwa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya azurta su da aihuwa. Haka Zakariya alayhi salam da ya yi addu'a, rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Dan haka dai nan Allah ya siffanta kansa da cewa shi al-hakim ne, ma'abucin hikima ne. Duk abin da yayi akwai hikima a karkashin haka. Iya abin da zamu yi sai mu karba da hannu biyu mu godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mu fatan ya sanya mana albarka a cikin abin da ya bamu. Sai ya ce walau ya'khizullahu an-nasa bi zulmihim, da a ce Allah na kama bayinsa bi gulmihim a sababin zaluntar kawunansu da suka yi, domin duk abin da ka yi wanda bai dace ba na saba ma Allah, to kada ka fahimci cewa ka zalunci Ubangijinka, a kanka ka zalunta. Shine yace walau yu'akhizullahu an-nasa bi zulmihim, da a ce Allah na kama jama'a wato a sababin zaluncin da suka ma kansu, ma'ana kai tsaye Allah ya dauke su, ma taraka alaiha min dabba, da Allah ba zai bar wani mai tafiya a ban kasa, da kowa da komai Allah da ya halakar da su. Kaga dan haka Allah ya siffanta kansa cewa shi al-Halim ne, an gane ku, shi al-Halim ne, ma'ana Allah mai jimri ne wanda jimrinsa ya kai matuka. A saba masa Ubangiji ta'ala ya kyale bayinsa ya musu talala, yana jiransu a madakata. Kaga lokacin da Fir'auna ya fito yayi da awar rububiyya, yayi da awar uluhiyya na cewa shi ya cancanta a bauta masa. Amma duk da haka Annabi Musa alaihi salam kai tsaye yayi addu'a, yace rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabili rabbana qmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Addu'a Annabi Musa yi, yace ya Allah kai ka ba fir'auna da jama'arsa manyan fadawansa kai ka ba su dukiyoyi da kayan kawa a rayuwar duniya, yace ya Allah ka musu wannan ni'ima ba dan komai ba, dan su kawar da bayi daga cikin tafarki, daga barin tafarkin kamar yadda yake. Yace ya Allah roƙonka nake, fata nake ka shahi dukiyarsu ka halakar da ita, kuma ya Allah ka daure zukatansu kada su yi imani sai sun ga azaba wanda take ma'abuciyar radadi. Allah yace ma Annabi Musa, kai da dan uwanka Haruna an karba addu'ar, abinda nake so da ku fastaki ma ku daidaita, ku ji sau da kafa ta farkin da na dura. Kaga in kai ne kai addu'a yanzu so kake kawai wai Allah ya nuna ma takeyinki, a ce maka wai gobe da nisa, wai yanzu ka gani. To anan Annabin Allah ne yayi addu'a, Allah ya ce an karbi addu'ar ku, amma aikin da aka dura ku ku ci gaba da shi, ma'ana ku daidaita ku samu istiqama. To dan haka jimri ne na Ubangiji, bawa ya saba masa Ubangiji ta'ala ya jinkirta masa ya saurara masa. To shine yake cewa walau yu'akhizullahu an-nasa bi zulmihim, da a ce Allah na kama wato bayi bi zulmihim a sababin zaluncin da suka yi, ma taraka alaiha min dabba, Ubangiji ta'ala da bai bar wani mai tafiya a ban kasa. In aka ce dabba kullu ma yadibu ala wajhil ardh, duk abinda ke tafiya akan ban kasa, sawa'an dan adam ne ko dabba ce ko kwari ne ko menene sunan shi dabba, kamar yadda yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlai wa minhum man yamshi ala arba. To da ƴaƴan adam da dabbobi da kwari da kowa da komai, Ubangiji ta'ala ba zai bar duk wani abu wanda yake mai tafiya a ban kasa, inda Allah yana kama bayinsa da zalunci a sanadiyar zaluncin da suka ma kansu. Al-Imamu Qatada Allah ya ji kansa yace Allah ya taba aikata haka a zamanin Annabi Nuhu, da Annabi Nuhu ya zo yayi wa'azi shekara 50,000 yana kiran jama'a su kadaita Allah a cikin ibada, suka yi kunnan kashi suka bujire masa. Allah ya turo sakon cewa lan yu'mina min qaumika illa man qad aman, ba wanda zai yi imani daga cikin jama'ar ka nan gaba sai wanda suka yi imani, an gane ko, kafin wannan lokaci Annabi Nuhu yayi addu'a la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, ya roki Ubangijin sai yace la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara, yace ya Allah daidai da zauna giji, ma'ana dan tsaren gida, yace ya Allah in dai kafiri ne yace kada ka bar shi a doran kasa ka gama da shi, yace ya Allah domin in ka bar su za su batar da bayinka, kuma ba za su haifi wani ɗanan gaba sai wanda yake mai matukar kafirce maka, wanda yake mai butunci. Allah ya karba addu'ar Annabi Nuhu, Ubangiji ta'ala ya faɗa ga sama yace ta zubar da ruwan da yake cikin ta, ita ma kasa aka ce ta bulbulo ruwan da yake cikin ta wakila ya ardu bil imaaki wa ya samaa'u aqli wa jibal ma'u wa qudiya al amru wastawat ala al judi kamar yanda yake can wannan fafatahana abwaab as samaa'i bi ma'in munhamir wa fajjarna al arda uyuna faltaqa al ma'u ala amrin kad qudir wa hamadnahu ala zati al wahim wa dusu tajribi ayunina jazaa'an liman kana kufur a lokacin da Allah ya saukar da wannan ruwa sama na saukar da ruwa kasa na bulbulo da ruwa dukkan duniya sai da Allah ya halaka kowa sai annabi Nuhu sai iya halittun da ya dauka da waɗanda suka yi imani da shi a cikin wannan batu an gane ko shine Ubangiji ta'ala yake cewa shi da wanda yake tare da shi a cikin jirgin Allah yace su kadai ne muka tsiratar da su sun ma agrakana ba'dul baqi an gane ku duk sauran gabaɗaya Ubangiji ta'ala yace muka durmiyar da su to dan haka Allah ya taba halaka duniya gabaɗaya illa kawai annabi Nuhu da waɗanda suka yi imani da shi da halittun da Allah ya umarci shi cewa ya dauka ya saka a cikin batan to shine anan Allah yake cewa da a ce Allah na kama jama'a wato a sababin zaluncin su to da Allah ba zai bar wani mai tafiya a ban kasa dai tak zai yi laifi gabaɗaya a halakar da ku dan haka an rawaito Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ji wani mutum yana cewa inna zalima la yadurru illa nafsa ai shi azzalimi baya cutar da kowa sai kansa kawai Abu Hurairah sai ya ce masa bi isa maqulta yace Allah wadan abin da ka faɗa yace innal hubara tamutu fi waqriha bi zulmi zalim yace tsuntsu a cikin shekar shi yake mutuwa a sanadiyar zaluncin azzalimi dai zai tsankwado fitina amma in ta zo sai ta hada da jama'a wanda ma bai san hawa bai san sauka ba sai ta hada da shi dan haka Ubangiji ta'ala yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa jama'a idan suka ga azzalimi suka yi kokarin kame hannun shi ga barin zalunci to ya kusanta Allah ya hada su da wata hukuma daga wajensa dan haka dole ne jama'a su tsaya tsayin daka game da umarni da kyakkyawan aiki da hani game da aikin Aisha duk wani wanda yake abin da ba daidai ba a cikin jama'a dole ne a tashi a bi hanyoyin da za a taka masa burki ba a kyale shi ba a ce in yayi iya zaluncin sa kansa yi ma a ce ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hatadaitu to dan haka shine sai ya ce walakin sadade Ubangiji ta'ala yu akhiruhum na jinkirta musu ila ajalin musamma zuwa lokaci wanda yake wato abun ambato an gane ko komai a wajen Allah yana da lokaci kayyadadde li kulli ajalin kitab komai Allah ya riga ya kayyade masa dan haka in mutun ya zalunce ka kai masa Allah ya isa to karkama Allah gaggawa yanzu kake son ka ga sakayya take yanki a Allah ba a masa gaggawa kai dai ka sa ido ka tsare me yiwa Allah ya sakauta maka akan zaluncin da aka maka tun a nan duniya kuma takan iya yiwa Allah ya jinkirta masa sai a gobe kiyama dan haka kenan in azzalimi yana zalunci kuka ga yana samun ci gaba to kar ayi tsammanin cewa ya sha wannan talala ce ta Ubangiji subhanahu wataala wanda Bahaushe yake cewa talala mai kamar saki Allah yana jiran shi a nan madakata don haka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu sai manzo Allah ya karanta fadar Allah subhanahu wataala wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid lalle Ubangiji ta'ala na jinkirta ma azzalimi ya ci gaba da zaluncin sa har akai lokacin da Ubangiji ta'ala zai damke shi in ya damke shi kuma ba zai kurce masa ba manzo Allah sai ya karanta ayat dake cikin suratu Hud Ubangiji ta'ala yace wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura haka kamun Ubangijin ka yake idan ya damke alkaryu an gane ku babu wani wanda Allah yake bari ya kai labari sai yake cewa inna akhadhu alimun shadid lalle kamun na Ubangiji subhanahu wataala kamu ne ma abuci radadi kuma wanda yake mai tsanani inna batish rabbika la shadid to dan haka sai yace fa idza jaa ajaluhum in ajalin su yazo la yasta'khiruna sa'atan ubangiji ta'ala yace ba sa jinkiri ga barin ajalin su daidai da wato sa'a sa'a anan karka fahimci sa'a ana nihi awa minti 60 ana amfani da sa'a akan wani yanki wanda yake da zamani ko mun kankanta shi daidai da kibtawar ido duk wanda ajalin sa yazo to ubangiji subhanahu wata'ala baya jinkirta masa haka shi azzalimi lokacin da Allah lokacin da ubangiji ta'ala ya kayyade masa domin damkar shi in yazo daidai da kibtawar ido ba a jinkirta masa sai ya ce wala yastaqdimuna kuma ba sa gabatar wato ajalin su kafin lokaci yayi duk wanda kaga ya mutu to ya mutu ne a lokacin sa bai yi gaugawa ba shi kuma wanda ya mutu bai yi gaugawa ba wanda ya kirayi shi kuma bai yi jinkiri ba shine yace fa idza jaa ajaluhum in ajalun su yazo la yasta'khiruna sa'atan ba sa jinkiri daidai da kibtawar ido wala yastaqdimuna kuma ba sa gabatar lokacin su kenan dan haka duk wanda yake zalunci an masa galgadi an nuna masa aibin zaluncin sa ya ki daina wato a sa masa ido ai ba zai dure ba ba zai dawoma ba akan zaluncin da yake kowa akwai lokacin da Allah ya kayyade masa sai yace wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu wato mushrikai suna sanya ma ubangiji subhanahu wata'ala ma yakrahuna abinda suke ki suke kyama ga kawunan su sune yaya mata cha suke yaya mata wato wannan mala'iku yaya mata ne na ubangiji subhanahu wata'ala wa tasifu alsinatuhum alkadhiba wato harshen su na wasafa musu ƙarya anna lahumul husna cewa su suke da rayuwa kikkiawa a nan duniya haka kuma nan gaba kiyama su suke da rayuwa kikkiawa wanda take daddada kamar yanda suke cewa nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi mu muka fi ku yawan yaya kaga fa anan kafirai ne wasu suke alfahari da yawan yaya nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi suka ce mu muka fi ku yawan yaya kuma muka fi ku yawan dukiya dan haka mu a gobe kiyama in ma kiyamar ta tabbata kamar yanda kuke fada mu ba za a azabtar da mu ba yanda muke majiya dadi a nan duniya a gobe kiyama ma mu za mu ji dadi kamar yanda ubangiji ta'ala ya fada a fara'aitan ladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada Allah yace ba mu labarin ba ni labarin wanda ya kafirce game da ayoyin wa qala yace in kiyamar ma ta tabbata kamar yanda kake fada yace la utayanna malan wa walada za a bani dukiya mai tarin yawa da ƴaƴa masu yawa kamar yanda shi wannan wanda ya kafirce ma alkiyama wanda wani mumini yana masa gargadi sai yake cewa wa ma azunnu sa'ata qa'ima wala in ruddtu ila rabbi la ajidanna khairan minhuma munqalaba yake cewa kiyamar da kuke fada ma yace ni bana zaton cewa za ta tabbata yace kai in har ma ta tabbata kamar yanda kake fada an mayar da ni zuwa ga ubangiji na yace la ajidanna khairan minha munqalaba ko kuma minhuma munqalaba yace zan samu gonakai sama da waɗannan gonakai da na mallaka a rayuwata ta duniya to dan haka shine anan yace wa tasifu alsinatuhumul kadhiba harshen su wato na fada musu ƙarya anna lahumul husna wai cewa su suke da rayuwa kikkiawa da daddada a nan duniya kuma haka su suke da rayuwa kikkiawa a gobe kiyama ko kuma alhusna anan ka fassara shi cewa harshen su na fada musu ƙarya cewa wai su suka cancanci aljanna a gobe kiyama domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara fadar Allah subhanahu wataala lil ladina ahsanul husna wa ziyada alhusna ita ce aljanna ziyada ƙari anan shine ganin zati na ubangiji subhanahu wataala kamar yanda can ubangiji ta'ala yake cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna alhusna ita ce aljanna ana shine yace wa tasifu alsinatuhumul kadhiba harshen su na fada musu ƙarya anna lahumul husna cewa wai su suka cancanci aljanna a gobe kiyama ubangiji ta'ala ya maida musu martani kai tsaye yace la jarama ubangiji ta'ala yace gaskiya ne bashakka anna lahumun nara lalle wato wuta ita suka cancanta wa annahum mufraduna ubangiji ta'ala yace su kuma ababan gaggautawa ne zuwa wuta daga an wayi gari kiyama za a gaggauta su zuwa wuta mufraduna kenan shine muqaddamuna ababan gabatarwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana faratukum alal hawli ma'ana ni zan gabace ku taukin da Allah ya tanada mu a fagen alkiyama idan aka ce farat shine wanda yake gabatar jama'a idan ana tare kafin a isu wuri in ana cikin tafiya yazo ya share wurin da za a zauna a huta ya kawo ruwa ya gyara komai da komai kafin jama'a su isu to dan haka yace wa annahum mufradun wato su ababan gaggautawa ne ko kuma kace ababan gabatarwa ne zuwa wuta in kiyama ta yi ko kuma kace wa annahum mufradun su ababan bari ne a bar su a mantar da su a cikin wuta kamar yadda Allah yace fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha yazo a cikin qira'a daga cikin qira'a bakwai ta nafi wa annahum mufridun la jarama anna lahum an-nara wa annahum mufridun kenan in ka karanta cewa mufriduna abinda kenan mufriduna ta kunsa kenan ai musrifuna mabannata ne dan haka Allah ya cancanta mu ya cancanta musu da wa annahum mufriduna ai mabannata ne wasu sun karanta wa annahum mufarriduna mufarriduna masu sakaki ne domin sun tozartar da dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawma wa lahum adhabun alim وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ونجي تعالى كتشوات الله na rantsi da ni kaina laqad arsalna ila umamin min qablik tabbas ubangiji ta'ala yace mun tura da manzanni zuwa ga al'ummu gabanin ka ma'ana kowace al'umma ubangiji ta'ala yace mun tura da manzo a cikin ta kamar yanda aya ta gabata wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu al-taghut to shine anan Allah yake rantsuwa da kansa yace tallahi na rantsi da kaina yace laqad arsalna ila umamin min qablik tabbas gabanin turo ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wannan al'umma mun tura da manzanni zuwa dukkan al'ummun da suka gabace al'ummarka dan haka kenan kada al'ummarka su zaci cewa kansu farau duk al'ummun da suka gabace su Allah ya tura musu da manzanni waɗannan al'ummu da muka tura musu manzanni ubangiji ta'ala yace fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahu shaytani sai ya kawata musu miyagun ayyukansu suka ringa gani a baibai mummunan aiki shi suke ganin kyakkyawa kyakkyawan aiki sai su ga cewa shine mai muni wannan ukuba ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala duk lokacin da gaskiya ta bayyana gabawa ya tabbata gaskiya ce yayi girman kai yayi karbar wannan gaskiya to Allah sai ya sunkuyar da basirar shi sai ya zamanto yana gani a baibai duk wani abu mai kyau sai ya ga cewa abu ne mai muni sai ya nisance shi duk wani abu mara kyau sai ya ga cewa shine mai kyau sai ya kusance shi kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha to duk wanda gaskiya ta bayyana yaki karba to Allah sai ya sunku yadda basirar shi ya zaman to yana gani a baibai dan haka Allah yace falamma zagu azagallahu qulubahum lokacin da suka karkace ma gaskiya bayan ta bayyana suka ki karba ubangiji ta'ala sai ya karkatar da zukatansu dan haka ita gaskiya hanya ce daya daya wanda take ta neman samun kubuta a duniya da lahira duk wanda gaskiya ta bayyana gare shi to idan yana son ya kwashe lafiya ya karbi wannan gaskiya in ma bai karba ba to kada ya fada da ita to amma su bugo da ƙari ba su karbi gaskiyar kuma sai suka zamanto suna yakarta to shine ubangiji ta'ala yace fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahu shaytani sai ya kawata musu miyagun ayyukansu suke ganin cewa su ne kyawawa kyawawan ayyukan da manzanni suka zo musu da su sai suke ganin cewa su ne munana dan haka ubangiji ta'ala yace fa huwa waliyuhum al-yawma a yau a duniya shaytani shine kenan waliyin su shine mataimakin su domin shi suke ma biyayya sau da kafa ido rufe duk abin da shaytani ya kawata musu shine mai kyau a wajen su an gane ko anan Allah ya bada labarin cewa shaytani shine waliyin su kenan a nan duniya ne yasa saboda biyayyar da suke masa dan haka sai yace walahum azabun alim a gobe kiyama ubangiji ta'ala yace sun cancanci azaba wanda take mu abuciyar radadi saboda me yasa shaytani shi ya kawata musu wannan ayyuka suke bin shi sau da kafa kenan tunda shi suke masa biyayya to ya zamanto shine waliyinsu kamar yanda yace Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kamar yanda ya fada alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa dan haka Allah sai ya ce walahum azabun alim sun cancanci azaba ma'abuciyar radadi a ranar kiyama sai ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba ubangiji ta'ala ya ce ba mu saukar maka da wannan littafi na alqur'ani illa li tubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi sai dan ka bayyana ma jama'arka abinda suka yi sabani a cikin sa su da mu'minai an gane ko abinda suka yi sabani mu'minai sun fada musu cewa Allah shi kadai ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada kuma Allah ya yi alkawarin duk wanda ya kadaita shi a cikin ibada har mutuwa ta cin masa shi ke da rayuwa da daɗa a gobe kiyama duk wanda ya sanya ma ubangiji subhanahu wa ta'ala kishiya a cikin haƙƙinsa shi ne tababbe a nan duniya kuma shi ne tababbe a gobe kiyama shi ne to Allah ya ce mun saukar maka da wannan alqur'ani ba mu saukar maka da wannan alqur'ani illa li tubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi sai dan ka bayyana ma jama'a abinda suka yi sabani a cikin sa kaga kamar yanda aya ta gabata wa ma wannan wa anzalna ilayka dhikra li tubayyana lin nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru to haka anan Allah ya maimaita cewa alqur'anin nan ba a saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sai dan ya ma jama'a bayanin abinda alqur'ani ya kunsa dan haka ba yanda za a gane alqur'ani a fahimci abinda yake cikin sa dole sai an koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai an koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a fahimci abinda alqur'ani ya kunsa sai ya ce wa hudan kuma wannan alqur'ani mun saukar da shi ne dan shiryar da jama'a kenan fitila ce maganin duhu a nuna musu hanya wadda take ta kwarai wadda in sun bi ba inda za ta taka burki da su face aljanna a gobe kiyama wa rahmatan kuma dan jin kai li qaumin yu'minun ga jama'ar da suke imani da shi nan Allah yana nuna mana makasudin saukar da alqur'ani abubuwa ne guda uku abu na farko dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma jama'a bayanin abinda alqur'ani ya kunsa an gane ku domin mu gudu kokin ubangijin mu sau da gaba abu na biyu shine domin shiryar da jama'a a nuna mana tafarki wanda yake na gaskiya mu bi al'amari na uku shine jin kai ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala amma jin kan nan ya takaita ne ga waɗanda suke imani da alqur'ani kamar yanda ubangiji ta'ala yace qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara to dan haka kasancewar alqur'ani ya zama shiriya da waraka ta cuta wadda take ma'anawiya da kuma kasancewar sa jin kai ne wannan ya takaita ga mu'mini shine yace wa rahmatan liqaumin kuma dan jin kai ga waɗanda suke imani da alqur'ani sai yace wallahu anzala minas sama'i ma'an ubangiji ta'ala shi ya saukar da ruwa daga cikin gizagizai ko kuma kace shi ya saukar da ruwa daga cikin sama domin in aka ce sama duk abin da yake kire kai maka rumfa sunan shi sama dan haka girgije ake kiran shi as-sama an gane ko kamar yanda Allah ya ambaci rihin daki cewa sama man kana yahunnu allan yansurahu Allahu fi dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yadhhab hal yudhhibanna kayduhu ma yadir shine yace wallahu anzala minas sama'i ma'an ubangiji ta'ala shi ya saukar da ruwa daga cikin girgije kamar yanda yace a fara'aytumul ma allazi tashrabu a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun ku bamu labari dangane da ruwan da kuke sha shin ku kuka saukar da shi da wayanku da dabarar ku daga cikin girgije ko kuma mu ne muke saukar da shi sai yace fa ahaya bihi al-arda ubangiji ta'ala ya rayar da kasa bihi a sababin ruwan da ya saukar tsuru ya ringa fitowa ba da mauti ha bayan bushewarta sai yace inna fi zalika lalle game da saukar da ruwa daga cikin girgije da rayar da kasa da tsirrai la ayatan akwai alama mai nuna kadaitar ubangiji subhanahu wataala da kudirarsa akan kowa da komai da kaumin ya sama'un ga jama'ar da suke ji wanda yake na karba wannan Allah yana saukar da ruwa daga sama ya rayar da kasa bayan bushewa ta dan Allah ya nuna mana cewa shi mai iko ne akan ta da alkiyama ya saka wuta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa an gane ko kamar yanda Allah ya sanya misali wannan misali ne a hankalce kasa dai a lokacin rani zaka ganta a bushe dawa idan ka futa ya bushe yayi kau amma damuna tana yi idan Allah ya saukar da ruwa zaka ga tsuro ya fito kasa ta rayu damuna shine rayuwar kasa kenan rani shine bushewar ta to ubangijin da ya busar da kasar ya matar da ita sannan ya rayar da ita ai mai iko ne akan ta da bayan sa bayan mutuwa kuma ya saka wuta ma kowa da irin abin da ya shuka kenan wannan dalili ne a hankalce amma ba kowa yake hankalta ba sai wanda yake mai shi wanda yake na karba shine yace inna fi zalika la'ayatan liqaumin yasma'un sai yace wa inna lakum fil an'ami la ibra ubangiji ta'ala yace lalle kuna da abin daukan izina da lura wato game da al'an'am wato sune dabobi waɗanda suke na ni'ima dabobi waɗanda ake kiransu al'an'am sune raƙumma da shanu da tumaki da awaki ko kace raƙumma da shanu da kankanan dabobi in aka ce kankanan dabobi kenan tumaki da awaki ubangiji ta'ala yace wa inna lakum fil an'ami la ibra lalle kuna da abin lura da daukan izina wato game da dabobi waɗanda suke na ni'ima ubangiji ta'ala yace nusqikum mimma fi buhunihi muna shayar da ku daga abin da ke cikin cikin dabobin min bayni farthin wa damin labanan ubangiji ta'ala yace muna shayar da ku labanan wato madara khalisan wadda take tacacciya sa'igal mai dadin hadiya da sharibi na ga masu sha wannan madara ubangiji ta'ala yace tana fita ne min bayni farthin wato daga tsakankanin timbi wa damin da jini kamar yanda malamai suka yi bayani cewa idan dabba ta yi kiwo ta ci ciyawa ta ci abinci ta koshi lokacin da ciyawar da ta ci da duk abincin da ta ci yakan je ya zauna a cikin uwar hanji idan ta nike wannan abincin kai tsaye wato ita kuma wannan hanta ita za ta zo ta sarrafa wannan abinci ta karkasa shi jini sai ta tura shi sai ya bi cikin jijiyoyi bawali sai ta tura shi cikin mafitsara abin da yake bayan gari sai ta tura shi cikin wannan an gane ku cikin kenan wurin ajiyarsa sannan shi kuma madara sai ta turo ta a cikin kenan nono ta inda yake fitowa wannan duka hikima ce ta Ubangiji subhanahu wataala ga ya tsakanin timbi da jini wato nono yake fita wanda in ta nike shi kenan abin da yake jini sai ya hayo sama, daga sama kenan nan hanta za ta aika shi ya bi cikin jijiyoyi. Shi kuma abin da yake na fitsari da bayan gari shi kuma sai ya yi kasa, nonon kuma shine a tsakiya, sannan shi kuma sai ya je mahallin da yake hutuwa shine kenan a cikin nonon da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake aje shi, ta nan ake tatsar shi ya zo. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa inna lakum fil an'ami, lalle na gare ku game da dabbobi na ni'ima da ibra. Ubangiji Ta'ala ya ce akwai ɗaukan nura, nuskikum, muna shayar da ku mimma fi buhunihi, daga abin da ke fita daga cikinsa, min bayni farsin, daga tsakankanin timbi wa damin da jini, muna shayar da ku labanan, wato madara khalisan, tacicciya sa'iga, mai daɗin hadiya da sharibi ga masu sha. Shine malamai suke cewa madara ba ta kware mutum, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ambace ta da cewa sa'igan, ma'ana mai daɗin hadiya. Sai ya ce wa min samaratin nakili, Ubangiji Ta'ala ya ce daga cikin wato ƴaƴan dabino, wal a'nabi, da ƴaƴan inabi, Ubangiji Ta'ala ya ce tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana, wato kuna rukun sakaran, wato abun maye, minhu daga cikinsa, in ma a yi giya ta inabi ko a yi ta dabino, wa rizqan hasana, wato da arziki kyakkyawa, shine kenan cin shi ƴaƴan inabin kenan lokacin da ya bushe, da shi dabino lokacin da ya bushe. Kenan in ma ku sarrafa ku yi giya ko kuma ya zamanto ku ci shi haka nan. Wannan kasancewar wannan aya labari ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake badawa game da ni'imar da ya jaddada ma bayinsa a farkon musulunci. Allah ya halitta ma mu'minai giya, tana daga cikin ni'imomin da Ubangiji Ta'ala ya jaddada musu. To amma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shafe wannan aya da fadarsa ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. An gane ko? Tare da cewa wannan aya dai labari ne ta kunsa, kamar yadda Allah yake ba da labari kenan, daga cikin ƴaƴan dabino da inabi kuna rukun kayan maye, ita ce giya da arziki wanda yake kyakkyawa. Arziki kyakkyawa, wasu malamai suka ce ku saida ku yi amfani da kudaden. To Ubangiji Ta'ala sai ya shafe, don haka mas'ala ce lafiya a wajen malaman usul. Shin an-nasakh, shahi, hukunci yana shigar labari? Wasu malamai suka ce bai shiga cikin labari, don haka sai suka fassara sakaran anan ba giya ba ake ne. Wasu suka ce a'a, shafi hukunci yana shiga labari, labarin da ke akwai umarni a cikinsa ko hali, don haka ba kowane labari bane ba za a ce kenan shahi hukunci baya shigarsa. Don haka wannan aya tana bayani ne game da ni'ima da Allah ya ma mu'mine a farko, da giya halakci, daga baya Allah ya haramta. Da an dan sassauta cewa akwai amfani a cikin giya da caca, amma akwai ɗaukan zunubi, zunubi kuma wanda yake mai girma. Zunubin da ake samu yafi amfani, an gane ko? Laifin da mutum yake ɗauka game da giya da caca yafi amfanin da ake samu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Sannan aka zo mataki na biyu, Ubangiji Ta'ala ya haramta shan giya idan lokacin sallah ya kusanta. Ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sannan a ƙarshe kwata-kwata Allah ya haramta giya da fadarsa. Ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sai yace inna fi dhalika, lalle game da wato wannan ni'ima da Ubangiji Ta'ala ya jaddada muku na ƴaƴan itace, ƴaƴan dabino da ƴaƴan inabi, ku riƙa ku yi giya, kuma ku saida ku yi amfani da kuɗin ko ku ci ƴaƴan. Ubangiji Ta'ala ya ce la ayatan, akwai dalili, alama wadda take nuna kadaitata, li kaumin ya ake nuna, amma ga mutanen da suke hankalta. Sai ya ce wa auha rabbuka ilan nahli, Ubangijinka ya turo yayi wahayi zuwa ga gudan zuma. An gane ku? Yana daga cikin ma'ani na alwahyu shine al-ilham, Allah ya ganar da bawansa wani abu, kamar yadda ya ce wa auhayna ila ummi Musa an irdi'i. Sannan shine ya ce kenan wa auha rabbuka ila nahli, Ubangijinka ya ganar da gudan zuma. Ubangiji Ta'ala ya ce masa anittakhizina al-jibali buyuta, kai kudin zuma Ubangiji Ta'ala ya ce je ki kirki wato dakuna a cikin duwatsu. Allah ya ganar da kudin zuma cewa yaje cikin duwatsu ya nemi gidajensa kenan. Wa min ash-shajari Ubangiji Ta'ala ya ce haka nan daga cikin itace ki je kirki dakuna, sai ya ce wa min ma'a arshun da abinda jama'a suke daukaka miki na daki. Domin su waɗanda suke masu yankar zuma musamman suke zuwa su samu wuri su ma zuma daki su mata wuri inda za ta zo ta rinda shiga. Ubangiji Ta'ala sai ya ce mata thumma kuli min kulli thamarati, sannan ki ci daga cikin dukkan ƴaƴan itace an baki izini. Fasuluki subula rabbiki zulula, Ubangiji Ta'ala ya ce ki shiga hanyoyin Ubangijinki a hure, ma'ana ko ina Allah ya hure miki duk inda kika ba hanya ce. Yakhruju min buduni hasharabun, Ubangiji Ta'ala ya ce daga cikin zuma kudan zuma wato sharabun wani abin sha na fita mukhtalifun alwanu, wanda launinsa ya saba, zaka samu farar zuma ka samu ja ka samu wanda take rawaya rawaya. Fihi Ubangiji Ta'ala ya ce game da shan zuma ko kuma fihi game da wato zuma shifa'un linnas, Ubangiji Ta'ala ya ce akwai waraka ga jama'a. An gane ku nan Allah yana tabbatar da cewa game da zuma kenan akwai waraka, ayi amfani da ita in ma wajen sha ko kuma kamar yanda su masanan kenan magani suka siffanta in shafawa ne za a yi a jiki a shafa, kamar yanda su da yawa mutumin da wuta ta kona shi ana shafa masa zuma tana magani kai tsaye da izinin Allah. Allah ne ya tabbatar da cewa akwai waraka game da zuma, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waraka ana samun ta a cikin abubuwa guda uku. Farko manzon Allah ya ce shan zuma, abu na biyu manzon Allah ya ce kaho, abu na uku manzon Allah ya ce sakiya, sai dai ina kyamar wato yin sakiya shine alkai kenan, yin lallas a sanya karfe a cikin wuta in yayi ja a dora akan ciwo. Manzon Allah ya ce a cikin abubuwan nan guda uku akwai waraka, don haka kamar yanda hadisi ya inganta a cikin sahihain, wani sahabi ya kawo kukan cewa cikin dan uwansa ya kunce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce masa je ka shayar da shi zuma, yaje ya ba dan uwansa zuma ya sha, ciki dai bai tsaya ba, ya dawo ya ce ya rasulullahi ai cikin nasa ya ci gaba da kuncewa ma. Manzon Allah ya ce masa je ka shayar da shi zuma, yaje ya shayar da shi karo na biyu, ya dawo ya ce ya rasulullahi ai kuncewar ma ta fi da. Manzon Allah ya ce masa je ka shayar da shi zuma, yaje ya shayar da shi zuma, ya dawo ya ce ya rasulullahi har yanzu bai tsaya ba. Manzon Allah ya ce masa Allah ya yi gaskiya game da abin da ya faɗa fihi shifa'un linnas, ya ce cikin ɗan uwanka shi ya yi ƙarya. Manzon Allah ya ce je ka dai ka shayar da shi zuma, da ya je ya shayar da shi karo na huɗu da izinin Allah wannan kuncewar cikin ta tsaya. Don haka shi magani yana tasiri a jikin ɗan adam, amma sai ya yi imani, sai ka yi imani da cewa Allah shi yake ba da lafiya, wannan magani ka ɗauke shi a matsayin sababi ne, wannan magani ba shi yake warkasuwa ba, sababi ne. Allah ya halitta mana yin magani a kan harshen manzansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai taɓa saukar da wata rashin lafiya face ya saukar da maganinta, wanda ya san shi ya san shi, wanda ya jahilce shi ya jahilce shi. A wata riwaya ya ce Allah bai taɓa saukar da wannan rashin lafiya face ya saukar da maganinta. Manzo Allah ya ce ku yi magani, amma kada ku yi magani da abin da Allah ya haramta mu. Don haka zuma magani ce, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana a cikin wannan aya, fihi shifa'un linnas. Sai ya ce inna fi zalika, lalle game da haka la ayatan, wato akwai alama mai nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, liqaumin yatafakkaruna, wato ga jama'ar da suke tunani. An gane ku, su gane girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala su kadaita shi a cikin ibada. To amma kasancewar akwai lokacin da jikin ɗan adam yakan canza, baya buƙatar wani abu wanda yake na zaki, a iya aunawar da likita ya masa. To a irin wannan lokaci in dai likita ya hana ka cewa karka sha duk wani abu mai zaki, to zuma ma ba za ka sha ta ba a wannan lokaci, sai ka nemi wani abu wanda yake na magani na daban wanda Allah ya sanya cewa magani ne, irin su alhabbatus sauda da sauransu. An gane ko? Kenan anan kasancewar magani ce, amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya komai, ya sanya masa sababi. Kenan anan lokacin da wani abu zai yi magani ga wani to ga wani ba zai masa ba me yasa saboda yana da wata nau'i na rashin lafiya kenan akan shi sai a nemi wani magani kenan wanda ya dace da cutar shi dan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك